Sharhin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkan ku da dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'adh ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa shirinmu na dare Litinin 18 ga watan Mayu shekarar 2020. Bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za ku saurari ƙarin bayani game da rikicin da ya kore a jihar Adamawa a ranar Juma'a da gabata. Muna kuma dauke da rahoto kan azamar da kasar Niger take yi na dawo da 'yan kasarta da suka makale a kasashen yamma a sakamakon coronavirus. Sannan za a saurari wani rahoto kan ganawar shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin Najeriya don sake waiwayar tsarin tunkarar annobar coronavirus. Haka zalika, za mu kawo muku rahoto na musamman game da al'amura a yankin Arewa maso yamma a makon nan a Najeriya. Bayan nan akwai shirin wasanni da kuma nasihar watan Ramadan. Amma kafin nan bari Yusuf ya karanto mana labaran duniya.
Yayin da ake ci gaba da samun ƙarin goyon baya akan gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da asalin annobar coronavirus, China ta faɗa a yau Litinin cewar wannan yunkurin a zarbabbiya ne kawai. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Zi Linjian, ya faɗa a wani jawabi cewar akasarin kasashen duniya na da yakinin cewar annobar na ci gaba da yaduwa. Ana sa ran wani daftari da kungiyar tarayyar Turai ta rubuta zai samu amincewa a taron hukumar lafiya ta duniya wannan makon, wanda shine shugabancin hukumar lafiya ta duniya WHO. Matakin na neman a yi bincike akan yadda annobar ta soma da kuma matakan da aka dauka a kanta. Kasar Australia tana gaba-gaba wajen ganin an gudanar da wannan binciken. Ministar harkokin wajen kasar Maurice Payne yau Litinin ta ce suna bukatar ganin binciken ya zama tsakani da Allah, mai zaman kansa kuma cikakke. Muna da cikakken kwarin gwiwa akan bukatar binciken, a cewar majalisar zartarwa ta hukumar lafiya ta duniya. An sami gano bayyanar cutar coronavirus karon farko a kasar China a ƙarshen watan Disamba, daga nan ta yadu a fadin duniya. Ta kuma kashe mutum fiye da 315,000, kana fiye da mutum miliyan 4,700 suka kamu da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tsohon shugaban kasar Barack Obama a matsayin shugaba da ya gaza, biyo bayan sukar lamirin matakan gwamnatin Amurka akan annobar coronavirus da Obama din ya yi. A wani jawabi kai tsaye ta hanyar intanet, Obama ya shaida wasu dalibai da suke kammala kwaleji cewar wannan annobar ta bayyana cewar wasu da ke rike da madafan iko sun gaza, amma bai ambaci suna ba. A jiya Lahadi kuma an tambayi Trump akan kalaman na Obama, sai ya ce, duba, ai shi shugaban kasa ne da ya kasa, abinda kawai zan ce kenan, ba shi da hazaka ko kadan. Kasar Amurka dai ta zama matattara annobar coronavirus a fadin duniya, inda aka sami mutum fiye da miliyan 1,500 da suka kamu da cutar, kana mutum fiye da 90,000 suka mutu. Hannun jarin Nikki na kasar Tokyo ya rufe kasuwar yau da riba 'yar kadan, dukkuwa da labaran da suka bayyana da safiyar yau da ke cewar kasar ta shiga cikin kuncin tattalin arziki a karon farko tun daga shekarar 2010, inda sau biyu a jere tana fama da matsaloli. Haka hannayen jarin Hong Kong, Seoul, Shanghai da Sydney duk suka tashi da riba 'yar kadan, a inda na tafe ya fadi kasa da abinda bai kai kashi daya ba cikin 100. Murmurewar da ta leka a kasashen Turai, inda kamfanin FTSE na London ya daga sama da kashi 2.6 cikin 100, kana kamfanin CAC 40 na Faransa ya cira da maki 2.4 cikin 100. Haka kamfanin DAX na Frankfurt ya yi tashin goron zabi da kashi 2.8 cikin 100. Kasuwar mai kuwa, kamfanin Amurka na West Texas Intermediate an sayar da gangar danyen mai akan dala 31.4, inda ya sama da kashi 5.4 cikin 100, a yayin da nau'in danyen mai na Brent na kasuwar kasa da kasa kuwa aka sayar da kowace ganga daya akan dala 33.70, inda shi ma tashi da kusan kashi 3.6 cikin 100.
Madala. An gaishe ka Yusuf da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotannin mu. A ranar Juma'ar da ta wuce ne rikici ya barke tsakanin ƙauyukan Tigno, Dutse da Tino a ƙaramar hukumar Adamawa. A jiya ma wasu 'yan ƙabilu sun kashe mata biyu da suke kan hanyar zuwa Lamurɗe daga Tigno. Abin da ya sanya gwamnatin jihar Adamawa ta sanya takunkumin hana yawo na sa'o'i 24 a waɗannan garuruwa. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Gwamnatin jihar Adamawa ne ta ce kafa dokar hana fita na awanni 24 ya zama dole domin daƙile harin sarika nukin da ake kaiwa a wasu yankunan ƙaramar hukumar Lamurɗe. Tun ma dai a ranar Alhamis ne aka soma wannan tashin hankali da ya laƙume rayuka fiye da 30. Ba ma ga waɗanda aka raunata wanda yanzu haka ke jinya a asibitin ƙwararru da ke yalo da ma wasu asibitocin jihar. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yaɗa labaran gwamnatin jihar Adamawa ya koyi ƙarin hasse game da wannan dokar hana fitan da aka kafa.
Gwamnati ta lura cewa in ba a kafa wannan dokar haramta fita ba za a ci gaba ne ana kora muku ko kuma waɗannan su yi har abin ya zai wuce misali. Ganin haka shine shi mai girma gwamna kasan ya riga ya je wurin da kansa sa'annan ya umurci 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su tabbatar cewa an hana fita kuma ba za a bari suna kai hare-hare akan juna ba.
Gwamnati tana tunanin za ta kafa kwamitin bincike ne ko kuma wani mataki ta dauka kan waɗanda ke da hannu idan aka same su?
Tunda shike ba a san ainihin makasudin abin da ya tada wannan rikici ba. Yanzu gwamnati ta umurce rundunar 'yan sanda da su je su gudanar da cikakken bincike a kawo musu rahoton abin da ya wakana. Bayan haka ne za mu tabbatar ko gwamnati tana da niyyar kafa wata kwamiti.
Kamar wani tallafi ita gwamnati za ta ba wa waɗanda yanzu haka suka shiga halin tagayyara a garin da ma wasu ƙauyuka da aka haɗe da kuma waɗanda suke asibiti yanzu.
Gwamna ranar da ya je akwai wasu mutanen da suka fita daga gidajen su sakamakon cewa an kokona kuma shi mai girma gwamna ya ɗauke su ya kawo su zuwa lafiya a nan kuma a wata firamare aka ajiye su aka tabbatar kuma za a lura da su sa'annan kuma shi sakatarin gwamnati na jiha Malam Bashir Ahmad ya yi ziyara a asibitin ƙwararru na Yola inda majinyata suke wanda suka taso daga wannan yanki kuma ya an ba da umarni za a ba su tallafi da kuma za a lura da su ta wajen magani da abinci.
Makoma da menene fata shine Allah ka kaushin wannan tashin hankulan da ke faruwa a wannan yanki. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ne ta bada sanarwar kwashe 'yan kasar ta kimanin mutane 2000 daga cikin waɗanda suka makale a kasashen ƙetare a sanadiyar annobar coronavirus a wannan lokaci da zaman gida ke ƙara tsawaita a wasu kasashe. Daga Yamai wakilin muryar Amurka Suleiman Mune Barma ya hada mana wannan rahoto.
Le gouvernement a entrepris plusieurs actions essentiellement sur le rapatriement.
Da yake bayani a gaban majalisar dokokin kasa a ƙarshen mako, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kalla Sankurau ya bayyana cewa gwamnati ta kaddamar da ayyukan jigilar 'yan Nijar din da suka makale a waje sakamakon annobar corona. Haka zalika wannan shiri ya ba da damar warware matsalolin al'ummomin kasar da matakin rufe iyakoki ya hana musu dawowa gida.
Jusqu'à hier 1817 Nigériens.
Ya ci gaba da cewa zuwa jiya gwamnatin Nijar ta maido 'yan kasar akalla mutane 1817 da suka bukaci a kwashe su daga ƙetare zuwa gida, yayin da dai bangare wasu 'yan kasar ke nuna alamar har yanzu ba sa ra'ayin a dawo da su. Tun a washegarin barkewar annobar cutar coronavirus, kungiyoyin kare haƙƙin 'yanci rani ke kiran hukumomin Nijar su dubi halin da 'yan kasar ke ciki a ƙetare da idan rahama. Sabili kenan shugaban kungiyar Shimed Manu na Bara Hamidu ya yaba da wannan yunkuri.
Wani ran da bai yi aiki ba a rana ba za a biya shi ba. Wani karatu yake yi wanda
duka wannan cutar ta coronavirus ta sa komai ya tsaya sai mutane suka samu kansu a cikin wato halin kakanikayi wanda ya je wa cikin wani yanayi wanda ai a kwanakin baya akwai kungiyoyi da yawa na ƙasa ƴan jamhuriyar Niger da ke waɗannan ƙasashen da suka rika jan hankalin gwamnatin Niger akan ya kamata ta ɗauki matakan da suka dace duk da dai ya zo a makare za mu iya cewa mai alhamdulillah tunda an ka fara wannan aikin muna jinjina musu don su ci gaba da ɗaukar matakan da duk suka dace don kare ƴan ƙasar Niger da ke a cikin sassa na duniya wanda wannan matsalar ta coronavirus ta rutsa da su.
Gwamnatin ta Niger ta jaddada aniyar ci gaba da maido ƴan ƙasar da matakin rufe iyakokin ƙasashen waje ya tilasta wa zama a waje sanadiyar annobar COVID-19 ɗin da ta addabi duniya a yanzu haka. Yayin da a nan cikin gida aka sassauta da dama daga cikin matakan da aka shimfiɗa a washegaran ɓarkewar wannan annoba saboda abinda hukumomi suka kira alamun samun sauƙin cutar ta corona. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mummuni Barma. Sai kuma fadar gwamnatin Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana ta yanar gizo da kungiyar gwamnonin Najeriya domin duba matakan yakin da kasar ke yi da cutar coronavirus. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwa cewa shugaban Muhammadu Buhari ba zai yi bayani ga 'yan ƙasa ba kamar da aka shirya, amma kuma ya yi wata ganawa ta wayar tarho tare da wakilan gwamnoni na tarayyar Najeriya domin duba batutuwan da suka shafi yaƙi da cutar COVID-19 da bunƙasa tattalin arziki da kuma duba hanyoyin da za a inganta mu'amala da al'umma ganin irin wahalolin da COVID-19 ta haddasa ga rayuwar al'ummar ƙasa. Daya daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaban Muhammadu Buhari shine gwamnan jihar Jigawa, Gwamna Abubakar Badaru, wanda ya yi mun ƙarin haske dangane da yadda ganawar tasu da shugaban Buhari ta kasance inda yake cewa.
Mun gana da Buhari kuma an tattauna abubuwa da suka shafi ƙasa, kuma babban magana ita ce ta maganar COVID-19 na yadda za a samu haɗin kai sosai tsakanin abin da gwamnatin tarayya ta ce da jihohi suke, wanda ya ba da umarni cewa da mu da 'yan task force ɗinsa mai aiki tare mu tabbatar cewa an samu cikakken haɗin kai na yadda za a yi aikin na ɗaya a junanmu mu a jihohi da kuma mu da federal government ɗin da gwamnatin tarayya. Wannan umarni ya bayar yau kuma daman can muna ɗan tuntuɓar su kuma za mu ci gaba da magana da su na tsare-tsaren da za a yi na gaba. Sannan mun yi maganar kanura kan jami'an tsaro na su ma a taimaka da ɗaya musu magana domin ta kare wannan tafiya da ake tsakanin jiha da jiha wadda kuma ci jiha ta kulle, wanda kuma bayan kawari zai musu magana na yadda za a kare kaimun aiki wannan saboda kowa yana kokari ya kare yaduwar ta jiharsa. To in kuma ana shigowa ana fita wannan abin contact tracing ɗin da yadda za a bi mutanen zai yi wuya.
Amma ba ku damuwa cewa ana samun bambancin tsare-tsare na aiwatarwa kuma ba bai ɗaya ake yin sa ba? Wasu gwamnoni suna bari ana zuwa sallar juma'a ko sallar wato jam'i, wasu gwamnoni sun hana, wasu gwamnoni ma sun bari ana yawo, wasu gwamnoni sun hana, kamar babu jituwa bai ɗaya wanda za a yaƙi wannan cutar.
Kamar yadda ka sani mun tattauna wannan ƙwarar kuma shi yasa aka ce a zauna da su 'yan gwamnatin tarayya domin su suka san kamar su 'yan CDC ɗin sun san matsalolin yaduwar cutar. Kuma kamar yadda ka sani kowane jiha yana ɗaukar tsarin da ta dace da shi, wannan yasa za ka ga wasu jihohin suna rufe jihar gaba ɗaya, wasu kuma wuraren da aka samu matsalolin suke rufewa su sun yi maganin abin sannan su buɗe. Wannan ya sa za mu kira mitin na gwamnoni daga tattaunawa domin a samu fahimtar juna kuma a samu tsari iri na bai ɗaya da kuma yanayin yanda za a tafi da lamurrukan. Kamar yanzu haka ana ta maganganu a kan sallar Idi wanda shi ma za a ɗauki shawara ta ƙasa gaba ɗaya wanda zai haɗa da magana da sarkin musulmi da sauran sarakunan musulunci domin a sami shawara ta bai ɗaya na yanda za a bullo wa lamarin insha Allah.
Wannan ta kawo magana malaman addini, yaya gwamnoni suke fama da matsin lambar da ake samu daga wani wasu malaman addini cewa a ci gaba da yin sallar ibada saboda an ga kamar waɗansu jihohi sun bari ana yi wasu ba su bari ba?
Wannan kowane jiha yana magana da sunan su malaman kuma ga abinda ya faru a jihar shi ake dubawa kamar ne a jihar ta yanzu lokacin plan 8 ne ko 9 suka sami wannan su muka rufe ba duka jihar ba san wurin da bashi da matsala ba mu rufe shi ba to kowanne gwamnati yana duba yanayin lamarin mun abu ya samari su da kansu malaman suna faɗa cewa ya kamata a dokar sun ga abin ya yi sauki sai su ce to a saukaka
gwamnatin jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
An gaida Umar Faruk Musa. Domin jin muhimman labaran suka fi daukan hankali a cikin makon jiya a yankin Arewa maso yammacin Najeriya, Sani Shu'aibu Mulumfashi ya hada mana wannan rahoto na musamman.
Yanzu zai yi da rakotun kimanin misalin karfe 9 da dare muke jin harbe-harbe na tsohuwa da sabuwa aka kuma sanar da hukuma a matsayin ta kawo dauki an to sai muka jin wancan jirgi ya zo ya wuce daidai lokacin da suke ruwan suna operation a ranar ɗaya sai su je gari biyar.
Sunana Khalid Adamu Basar local governance abinda ya addabi yankinmu yankin kidnapping din nan so akwai annanmu da za su yi aure a nan yan kara ana bibi ɗaurin aurensu haka suka zo har cikin gidan suka ɗauke mana su an gama wannan da kwana biyu. Kuma su suka sake zuwa suka dauki mutum sai yanzu garin da yake daga bakin watsari idan kai yamma za ka samu gari wanda ke dauke da waɗannan ƴan tsirin ban yi da kayan sojoji ba wai da wani abu ba da bindigoginsu yanzu haka ya kai ta wajen garin sai aka yi su suna taya wata da bindigoginsu ba noma ba zai yi ba tsakanin sun je bakin yanzu akwai wani kusan ma professor ne sun kashe shi a bakin
wasu kenan da wannan iftila'i na mahara ya shafa azantawan mu da su ta wayar tarho kan hakan ya sanya na zanta da shugaban masu jaya a majalisar dokoki ta jihar Katsina wanda ke wakiltar karamar hukumar Rimi Honorable Abubakar Suleiman Abukur. Lokaci abubuwa na ta faruwa ƴan kwanakin nan mutane na ta korafi kuma ma haddi da kunci.
Tsakanin da Allah wannan magana haka take matakin annin majalisar jiha mun yi shawara kuma mun nemi ita zahiri girma gwamnati ya ba da dama a buɗa mu mutane dama domin su kare kansu saboda muna ganin na samu eko ko ainihin filuwa daga gwamnatin tarayya da jiha ila saboda dokokinsu suna da sauri ana samun tsaiko ba gazawa ba ce tsaiko in abinda ya kamata a yi a lokacin ba za a yi shi ba sai da lokaci ila saboda dokokinsu suna ba su dama sai sun tambayo sun biyo wasu ka'idoji kafin su je su yi approaching wa ɗansu abin nan sai to sai da haka muke ta ƙoƙarin mu ma mu encouraging jihar mu domin a yi kamar wanda ya gudu suka yi a mota kuɗin nan biyu wani abu ya kamata 'yan sandan jiha yadda su ba za su jira ba da abu ya kan sun san za su taso su taso ma waɗannan mutane hana su abin da ke so su yi kafin jama'a su rasu to amma dai muna samun matsala da wannan saboda ana ta kallon kamar za a yi ma ainihin jama'a tsoro kisha shi yasa da sadda muka ta yi gwamnati neman wannan sai a nuna mana cewa ba zai yi ba in ta wannan ba zai yi ba to ya kamata a ce shi kai shi chief of army staff wani babban jiran ya taso daga Abuja ya dawo kuma ya zauna a yi approachin wannan abin kamar yadda aka mai ɗin Boko Haram don yaƙi ne suke da mutane yaƙi kuma na sun kuma.
To ɗayan ku na 'yan majalisa kuna iya yi gabatar da wani abin da zai tilasta yin hakan.
Gaskiya ne ka aida a ce muna da iko da za mu yi kokada sun yi kaɗai muna iya cewa ma a yi 'yan sanda jiha ta Katsina to amma in muka ce a 'yan sanda jiha doka da abin ya yi karo da ainihin kundin tsarin Najeriya amma abin da za mu yi shi ne wannan irin wanda aka yi na kurna Abuja. Ko da jiya ko state board wanda yake kama da state police inda a ce za mu yi dokar da za a ba mu dama mu yi sandan jiha to yau zuwa gobe an tabbata maka za mu yi wannan doka mu kai kuma gwamnati zai sabata mu.
To amma ai gwamnati yana cikin kungiyar gwamnoni na Arewa su 19 da ba su yi wani mitin makamancin wannan ba na batun a samu regional din ba.
Akwai wannan mitin amma wannan sun na nan tsara Arewa ce baki daya to yanzu mun kaga ai muna magana Katsina ne kowane lokaci ana kai hari kidnapper suna ibar jama'a sai da su ce sai an ba su kuɗa ya kai ga duk wani wanda ke da duwatsu da ke kwana kauye duk wani wanda ke da jihari ba zai iya zama inda babu police station ko wani abu kusa da shi ba kuma aka mai dauki haka saboda haka wancan magana da suke yi ilimin ya yi wa long term planning wata abu ne wanda zai ɗauki lokaci mu ku muna neman abin da za a yi cikin sauri domin a kai biki al'umma.
Amma kunye kaman kungiyar ku kaman ku shugabannin kwamitocin cikin majalisa a ji a karkashin jagorancin kila speaker a sami shi ne girma gwamna a ƙara nuna mai muhimmancin da kuma bukatun da ke akwai na a gaggauta kawo dauki ga waɗannan abubuwan da suka shafa
gaskiya muni ba ɗaya ba ba biyu ba mun je da shugabanci mun kana zuwa majalisa muni korowa a gidan talabijin da gidan radio akan maganar bukatun cikin sauri a lokacin wannan abubuwa to amma abin da muka fahimta shi kanshi gwamnan akwai inda zai iya kaiwa saboda irin bayanan da muke da shi mun fahimta cewa duk inda annabi zai iya kaiwa akan wannan maganar security ne yayi wani lokaci mun ga muna bayani da shi kan maganar security zai fi yana kuka kaga abu ya fi karfin abin da kake tunani kenan abin da kake za ka yi mu ce maka mu jihar shine wannan karamin abin mun mai kama da amote kun din nan wanda ainihin za a yi ba su local vendors
amma wani abu guda da wasu da na zanta da su suke nuna cewa da rani kiri-kiri ana ganin su kwance ƙarƙashin bishiya ba wani wanda zai iya ce masu komi kuwa kuma ruwansu da kowa sai dai kawai duk yadda suka tashi fita sun san inda za su je kuma ba wanda ya iske ya tare su.
Ai abin da muka sani ba rashin abu wannan abin ya wuce inda ke tunani inda ma suke yanzu suna tabbatar maka ina maganin Boko Haram da aka waro ta inda mai duburi. Ka san a lokacin mai duburi mutanen sun san su suna zuwa da su cikin unguwa amma ba su iya waɗa ma mutane yau kana cewa ga wani gobe za su aka kashe ka.
Kamar yadda ka faɗi din lokacin da aka zo aka yi sasanci da kuma sojoji din nan suka zo suka kawo masu farmaki suka ce gidajen su da aka rushe sai an biya su sun ma yi zargin cewa gwamnati tana kokarin ta biya su shi nan wurin ba ku ga kamar gwamnati ta ba da kai bane gare su.
Gaskiya wannan maganar ta ka haka take gwamnati ta ba da kai amma ta ba da kai tunanin cewa idan ta yi haka kuma da zaura lafiya amma ina tabbatar maka a shawarar da muke da gwamna wannan magana da tsanka na sasanci an riga an yanke tsakanin mu babu wani magana a tsara ba su duka a musu na kudan an yi musu duk abubuwan da suke da ma'awancin karin da gwamna ya jira cikin daji tare da mu yi muna da su kuma babu wani abin da ya tana sai ma abin ya ta barbare ba.
A wajen karin an biya su koko dai yanzu wannan din ne da aka yi na baya-bayan da suka ce sai an biya su wannan da aka yi masu kana za su abin.
Wannan na baya-bayan ba a biya su komai ba wancan karin da ya da gwamna ya je shi ma da yake abubuwan da suka faɗi suna da yawa. To akwai abubuwan da aka fara waɗanda za su yi. Mafi yawan suka ce a yi ce amma tun da aka samu wannan matsala mu abu mu ci kuma da sai da fada kuɗin jiya da kasana kamar wani mutane ba mutane arziki ba ne ba.
Honorable wani abu guda da mutane ke ta tunani shine cewa jihar Katsina ita ce da shugaban kasa ga kuma gauna ga kuku ƴan majalisa shin babu yadda za a iya yi a san yadda za a yi da waɗannan mutane na kawo ƙarshen wannan abin domin abinda mutane ke ta faɗi kenan wasu ma har sai da suka korafin cewa ba a ma zuwa a ma dan musu dan jaji da shauran sa haka
to gaskiya haka ne sani da ka ga aishi matsala wanda ke tare da ita shi ya sani da yake na jikin ta wanda ko ke hange ta ne da yake kamar ba ta kai ba ko ba ta kai zai abin da ke tunani ba kamar mutuwa ce ba ka san da zai ita sai dan ka koma banka ya mutu goma ta ka san zaka sanya da wannan abin to amma har da haka a matsayin gwamnati na mai kare haƙƙin al'umma mai tabbatar da cewa akwai tsaro domin zauna lafiya tsakanin ga Allah an samu gazawa gwamnati a wannan dai karni to amma muna fata daga ji zuwa yau zuwa shekarun jiya muna ganin alamu ko muna ji a jikin cewa gwamnati tarayya ta aiko da ainihin makarrabai amma zuwa nan kwana ɗaya biyu kila za mu yi a sai mu gani ko gwamnati ta dawo kan hayyacinta inda za ta taimaki al'ummar jihar Katsina a yadda su cikin wannan aiki.
Shin kun sanya iyayen kasa duk da cewa guda Allah ya bashi lafiya yana kwanci asibiti sabili da lalurar da ke ɗan damun shi?
Ƙwarai da gaske. Iyayen kasan mu baki ɗaya sun san da muke ciki tun farkon wannan abin mun samu mai mutaba cikin Katsina. Mun magana da shi shi ma na da feeling yana ba da information tun san da aka ba matsala daga matsar aka kawo gawo wakil nan wanda ainihi ne mutaba ya shiga wuce ya nuna mana da rashin jin daɗin sa shi ma har hawaye kan abun da yake waruwa kan kasan nan kuma tun lokacin ya dauki matakan duk da ya kamata yi shi ma ka sakin daura tun kafin wani abu ya faru da shi shi mun ce wurin shi a sakin su shi baki ɗaya mun gaya masa abin da ke ciki ya ƙara ba da shawarwari kuma mu da su baki ɗaya muna kokari domin a reaching out wato shi kai shi zuwa kasa ya san zama su suna da dama su tsara da shi cikin lokaci saboda ainihin da fukan da Allah ya musu.
Amma ina mafita game da wannan al'amari
wallahi mu in za ka tambaye mu mai ka abu biyu ne in za a iya fast-track maganar state police a ba mu dama mu yi in zai yiwu idan ba zai yiwu ba shugaban kasa ya tada cewa kan tada cikin yaki a zo yadda aka wo Maiduguri a yi mata.
Sharh rahoton kenan San Shaibu Malamfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Akai da Sani Shu'aibu Malamfashi. Masauraro, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A duk lokacin da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu ko kuma a bibiye mu akan kafar sada zumunta na Facebook, Twitter ko Instagram. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gargaɗi ‘yan wasan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke fafata gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus da su kiyaye dokokin da aka shata kafin dawowa fafata wasanni bayan dogon hutu da aka yi sakamakon annobar coronavirus. Wannan dai ya biyo ne bayan da wasu ‘yan wasan ƙungiyar Hertha Berlin suka saba wasu daga cikin dokokin yayin da aka dawo fafata gasar a ƙarshen mako. An shaɗanta tabbatar da dokar bada tazara a tsakanin jama'a a lokacin wasannin da ake bugawa ba ‘yan kallo. To amma ‘yan ƙungiyar ta Berlin sun saba dokar a lokacin bikin murnar nasarar da suka yi ta doke Hoffenheim da zunzurutun ci uku da nema. Hukumar shirya gasar ta Bundesliga dai ta ce ba za ta ɗauki matakin ladattarwa a kan lamarin ba, to amma dai ta yi gargaɗi a kan tsare bin dokoki a nan gaba. An ba da belin ɗan wasan ƙungiyar Chelsea ta Ingila Callum Hudson-Odoi bayan da aka kama tare da tsare shi da safiyar jiya Lahadi. An kira 'yan sanda ne a wata unguwa a birnin London domin ba da rahoton wata mata da ba ta da lafiya wadda ta yi zargin an yi mata fyaɗe wadda kuma aka garzaya da ita a asibiti. An caske Hudson-Odoi a wurin da lamarin ya auku, to sai dai an bayar da belin sa bisa sharaɗin ya kai kansa a wata rana da aka shata a daidai lokacin da ake ci gaba da bincike akan lamarin. Ƙungiyar ta Chelsea bata ce komai ba zuwa yanzu akan lamarin. A Ingila din kuma an baiwa ƙungiyoyin da ke fafata gasar Premier dama da su dawo filin Atisaye na ƙananan rukunoni daga gobe Talata a zaman wani sashe na tsare-tsaren dawowa fafata gasar da aka ɗage sakamakon annobar coronavirus sannu a hankali. To sai dai duk da haka an umarci 'yan wasan da su tabbatar da tsare ba da tazara a tsakaninsu. Hukumar gasar ta Premier ta shata ranar 12 ga watan Yuni a zaman ranar dawowa fafata gasar, to amma kuma ana hasashen cewa akwai yiwuwar ƙara dawowa baya da lokacin. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Sai da Murtala Faruk Sanyin na albarkacin wannan wata mai tarin albarka ga nasihar matasa kan tasirin azumin Ramadan.
Sunana Sani Malam Hamus da magaram Nijar. A game da al'amari wannan na azumi da gashi ya zo kusan ƙarshe, to sai mu ce alhamdulillahi shi azumi yana koya mu wasu halayya wanda suka sha bamban kenan. Shi wannan dama ce kaman mutu jama'a ta samu gaba daya, musamman ma matasa su ne ya kamata a ce wannan su yi amfani da wannan damar zuwa ga wayansu abubuwa da mutane suke yi wanda kaman da suna da wahala bari. Kenan yanzu kaman dama ce ta samu abinda kai wajen awa kusan 14 baka yi ba, kenan kana iya kauce mishi kaman horo ne, tunda Allah shi kadai ya san irin ni'imar da take cikin azumi. Shi yasa ma ya farlanta mu shi, saboda don mu samu koyi da wayansu abubuwa da muke yi kaman na kurakurai wanda muke ganin ko muna so mu bar su mun kasa bari. Kenan azumi dama ce mu anhwana da wannan farlar ta azumi mu samu bar wannan abubuwa. Shan hankalin da zamu ma matasa muke ma kanmu gaba daya, kaman akwai munanan halayya da muke yi kaman masu wani haraka na wani shaye-shaye abu ne wanda ya kamata su bari. Kaman kuma matasa ya kamata mu anhwana kaman za a samu mutane ya a cika dare maimakon mutum a yi ibadar Allah sai ga isko ko ana wata course ko azo ana wani kallon tele kuma da sai a wuni ana barci. Shi kuma farlar azumi ya kamata duka daga wunin zuwa daren ko ina rahama ce farkon shi har zuwa karshen shi, babu wani lokaci da aka ce an ware. Matasa wannan kalubale ne gare mu, na in muka yi bari wannan azumi ya huce abubuwan da muke yi na kaman na kurakure mu bari ba, to wallahi abinda mu bari ba cikin wannan azumin, to in azumin ya huce ba mu iya bari ba. Kenan mu yi anhwani da wannan azumin mu samu duk wani abubuwan da muke yi ubangiji Allah ya taimake mu kuma mu bari. Allah ya daidaita mu sa kan hanya mu daidaita.
Masauraro, duka abin da ya sa waka kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko, ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harade da ya karanto mana labarai, sai Jimmy Letters Question da ta jagoranci shirin, ta injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu ne ke cewa kwana lafiya kuma a yi sahur lafiya. مع السلامة.